Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana kan bukukuwan sallah kamar a jamhuriyar Niger lafiya masu ayyukan ibada kuma ana kan yi lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 1 ga watan Mayu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai
Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu ƴan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wani harin makami mai linzami da Russia ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a Ukraine a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya a cewar rundunar sojojin Ukraine Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗin cewa kasarsa za ta iya ɗaukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyarta idan aka yi mata barazana yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a Pyongyang.
To kanin labaran kenan a babin rahotanni kamar yadda aka ji yau fa take sallar Idi a jamhuriyar Niger inda aka ga wata jiya.
muna da wata sallah kuma gaskiya yau rana ce ta murna a ko'ina amma yanzu nan ga bayan mun yi sallah mun zaka nan an yi fara gaba daya ana hira ana murna
za kuma a ji halin da ake ciki bayan barkewar wani rikici tsakanin Fulani da Kutub a jihar Tarabar Najeriya kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamdu Ibrahim kan gabatar za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare za kuma a ji fallar azumi albarkacin watan Ramadan amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu ƴan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Pelosi ta faɗa wa Zelensky cewa sun kai ziyarar ne da nufin godewa Ukraine saboda fafutukar da ƙasar ke yi ta neman ƴanci da kuma jaddada ci gaban goyon bayan Amurka har sai an kawo ƙarshen yaƙin. Waɗanda suka kai ziyarar da Pelosi sun hada da ƴan majalisar wakilai Adam Schiff na jihar California da Jim McGovern na jihar Massachusetts da Gregory Mix na New York da kuma Jason Crow mai wakiltar jihar Colorado. Wani harin makami mai linzami da Russia ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya a cewar rundunar sojin Ukraine. Wata da ta shaida lamarin ta faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN cewa ta ga wani jirgin yaƙi yana shawagi a birnin da ke kudancin ƙasar ta ce an ji fashewar mabamai jim kaɗan bayan da ƙararrawar na'urar gargaɗi ta hari ta sama ta kaɗa a faɗin birnin a halin da ake ciki kuma sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar amma sun kasa kwace wasu yankuna uku da suka auna a cewar rundunar sojin Ukraine. Yankunan su ne Lyman a Donetsk da Severodonetsk da kuma Popasna a Luhansk a cewar rundunar sojojin Ukraine a bayanan da take fiddawa a kullum. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗin cewa ƙasarsa za ta iya ɗaukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyarta idan aka yi mata barazana yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a Pyongyang babban birnin ƙasar a makon da ya gabata. Kim ya bayyana tabbacin ci gaba da bunƙasa sojojinsa da makaman nukiliya ta yadda za su iya zama cikin shirin kota kwana su kuma daƙile duk wani mummunan yunkuri da barazana ciki har da ƙaruwar barazanar nukiliya daga abokan gaba idan ta kama a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA a jiya Asabar. Kamfanin na KCNA ya ce Kim ya kira sojojinsa domin ya jinjina wa aikin da suke yi a lokacin wani fareti a ranar Litinin inda ƙasar ta baje kolin manyan makamanta na nukiliya da suka hada da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da ka iya kawowa cikin Amurka. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To zuwa kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda ake kan bukukuwan sallar Eid yau Lahadi bayan ganin wata jiya Asabar. Daga Maradi ga Mansur Sani da cikakken rahoton.
Kamar sauran jahohin kasar Niger, Maradi an gudanar da bikin sallar Eid karama bayan azumtar kwanaki 30 ba daya da aka yi a watan Ramadana. Liman Shafiu Isaka ne jagoranci sallar Eid a kofar masallacin Fadar kan giwa ta sarkin Katsinar Maradi. Bayan gama sallar, an gudanar da addu'ar fatan zaman lafiya da rokawa jaha da kasa ababan alkhairi.
Allah subhanahu wata'ala ta kira da ayyama. Allah ta kira da
gwamnatin jahar Maradi Sha'ibu Abubakar ya gayyaci wasu al'umma manya na jahar Maradi domin cin abinci a gidansa inda yayi amfani da wannan dama a gaban manema labarai domin isar da sakon barka da sallar shi ga al'ummar jahar Maradi.
Muna murna da wannan sallah ya mu yanzu nan ga bayan mun yi sallah mun zaka nan an yi fara gaba daya ana hira ana murna duk wanda kaskan wani mai matsayi na komai an matsayin shi ya zaka nan ana hira ana murna kowa ya ji dadin haka Allah shi ba mu zama lafiya
su ma al'ummar ta Maradi suna murnar su da ganin wannan sallah.
Assalamu alaikum sunana Malam Kabiru wanda ke nan Maradi. To abinda muke fata duk abinda muka gabatar na wa'azzuka cikin wannan wata mai albarka to Allah tabaraka wataala ya sa al'umma su yi aiki da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tanan goma su koce ina ma kowa da kowa barka da sallah alhamdulillahi rabbil alamin an ci an sha.
Sunana Abubakar Sani daga garin Maradi. Abubakar boss sallah an yi ta lafiya Allah wallahi kowa yana cikin farin ciki da nishadi. A ba laban da mota yanzu na samu mota kenan ka gani an gode ma Allah an na kara aure ka gani ci gaba ya samu
sai dai korafin su ɗaya ne shine rashin dadin sallar na rashin yawan shagulgullan wasu al'adun gargajiya kamar su hawan kaho da sauransu.
Sunana President Hamza Washewa Maradi. Gaskiya sallar da gaskiya ayyanta kamar miya ba gishiri ba ma kamar abin da ya bani tausayi kuma ya bani al'ajab dan dai abu ne wanda Allah ya yi da na je gidan nan tar da yaro sai tsin sama ana jiran sa amma sai ga ba a yi hawan kaho ba wannan abu gaskiya ya sa ni na bi hawaye
ganin cewa wannan ita ce sallah ta biyu da aka yi baba sarki a jahar ta Maradi. Haruna Mamman Galadima dake matsayin sarkin Maradi sarki na watan gadi yayi wa al'umma baraka tare da ba su hakuri da cewa za a yi zaben sarkin ba da jimawa ba.
Muna ma kowa barka da sallah. To jama'a dai abinda muke so dai hakuri ku menene ne duniya mai zuwa ya wuce ne sarauta ta Maradi yin ta za a yi in Allah da nan bayan sallah kalmayin ta zai.
Tare da fatan Allah Ubangiji ya albarkace mu da alkhairin da ke cikin wannan shekara. Albarkacin watan azumin da ya gabata. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Fa gaida Mansur, ana tare ne da sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Asabar rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kama wasu Falasɗinawa mahara da ake zargi sun harba wani mai gadi har lahira a kofar shiga wasu rukunin gidajen Yahudawa da ke yankin yamma da kogin Jordan. Tsara mutanen ya biyo bayan wani samame da aka gudanar jim kaɗan bayan harin da aka kai a yammacin Juma'a. Sojojin Isra'ila da dakaru na musamman da kuma 'yan sandan kan iyaka su ne suka tsara mutanen da ake zargi suka kuma kwace makamai daga hannunsu waɗanda aka ce an kama su ne a ƙauyen Karawat Bani Hassan. Sabon harin da kuma mutuwar wani Bafalastini a wani wuri daban a yankin na yamma da kogin Jordan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankalin da ta ɓarke cikin watanni biyu da suka gabata. Wasu jerin hare-haren Falasɗinawa a Isra'ila da yamma da kogin Jordan sun yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa 15 yayin da jami'an Isra'ila su kuma suka kashe akalla Falasɗinawa 27 a 'yan makonnin nan. Rundunar sojan ta ce wasu mahara a cikin wata mota ne suka harba mai gadan a wajen Ariel wata babbar unguwa a arewacin yankin yamma da kogin Jordan a daren ranar Juma'a. Wani bom da ya tashi daga wata motar fasinja a birnin Kabul a jiya Asabar ya yi sanadiyar kisan mutum daya a cewar jami'ai. Wannan shine harin bom na biyu da aka kai a babban birnin kasar cikin kwanaki biyu. A daidai lokacin da ake kara fuskantar damuwa game da yanayin tsaro a jajibirin bikin karamar sallah. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin a jiya Asabar, kamar yadda shafin Telegram na kungiyar ya bayyana. Kakakin komandan rundunar tsaron Kabul, Khalid Zadran, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wata mata ta mutu sannan mutane uku kuma sun jakkata. A shekaran jiya wata fashewar ta kashe mutane sama da 50 a lokacin da suke sallar Juma'a a wani masallaci dake Kabul. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake yawan kai harhare a masallatai a cikin wannan watan na Ramadan mai alfarma. Wani da ya shaida lamarin mai suna Alamai Sam, dan shekara 19 wanda ke tsaye a wajen wani gidan burodi dake kusa a lokacin da aka kai harin, ya ce ya ga gawarwaki da yawa.
Adeda Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan zabin nufin Najeriya, inda aka sake samun wani rikici tsakanin Kutub da Fulani a jihar Taraban Najeriya, inda aka samu salwantar rayuka da dukiyoyi. Muhammad Salisu Lado gare ka.
Rikicin ya barke tsakanin kabilar Kutub da kuma kabilun Fulani mazauna yankin Usa a jihar Taraban, inda kuwa lamarin ya fadada ya sake fadowa karamar hukumar takum a jihar Taraban, lamarin da ya janyo rasa rai sama da uku, ya kuwa raba wasu da mahallansu da dama, lamarin da ya janyo wasu wadanda ba ma san ko su wane ne ba suka je wani rigan Fulani dake karamar hukumar takum a jihar Taraban, suka kocinnawa kauyen wuta ga baki daya. Wani bawan Allah wanda lamarin ya auku a idansa kuma mazaunin wannan yankin ne ya koshe mana yadda lamarin ya auku ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro.
Mutanen dai ba a san ko zuwa ya bane, to Allah ya sa babu Fulani da dama a gida. Wannan mutanen suka sanya ma rigan Fulani wuta, shi ma hakan ya sake jawo sanadin da Fulani suka daga cikin tsoro kuma yanzu sun ci yaƙi gaba ɗaya a yankin ta.
Kamar mutanen nan wani aka rasa ransa wannan wuta ko na wannan yanki da?
A wannan rana dai an rasa mutanen kuma a can jeji da aka yi fada. Gaskiya an rasa mutane da dama wanda ya shige ba zai iya tabbatarwa ba amma dai za su zo mutum goma.
To shi ma a nashi bangaren shugaban karamar hukumar takum a jihar Taraban Honorable Shibai Wai Kikari wanda ya yi mana karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Gaskiya ne abu ya faru a gefen Usa, a gefen Pambo Puri, an samu rigima da Fulani a can sai suka dawo sun ce inda an kashe masu shanaye su za su yi ramako inda suka je kenan. Bayan da aka je can yawan mutanen da suna wurin muna da Jinowa da Pambo a cikin kabilan Kutub, to mafi yawan su suna da filin gwana a gefen takun. In to a inda damuwan ya shigo takun shine domin Fulani sun je sun kai masu hari a can gefen Usa, su masu aiki a gefen nan na takun sai suka fara tare Fulani a hanya.
To ko rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwai wannan lamarin, duba da cewa waɗansu waɗanda ba san ko su wane ne ba sun je sun cinnawa rigar Fulani wuta a karamar hukumar takun. Rikicin da aka fara sa a karamar hukumar Usa ya koyi na so zuwa karamar hukumar takum, DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar Taraban wanda ya ce
lalle an samu aukuwan wannan al'amari, kuma ita hukumar yan sandan jihar Taraban karkashin shugabancin CP Shoko Abimbola PSC Daga, wannan abu gaskiya ya zo mata ba zata, kuma gaskiya ita wannan yan sandan ta kokarin ganin cewa an dakile aukuwan wannan masifa da ya samu mutanen wannan kauye.
Al'amarin wannan rikicin kabilancin dai ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba towa kwarya, kuma dai lamarin ya ki cinyewa. A lokacin da nake fafutukan hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin sarkin Fulani takum a jihar Taraban, amma dai hakata bata cimmarwa ba. Na buga masa waya bai dauka ba, na ku aike masa sakon kafta kwana. Shiru kake ji Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Garba, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Kamar koda yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. Shin kana daga cikin waɗanda aka rufe wa layin waya sakamakon rashin hada ta da lambar ka ta zama ɗan ƙasa da baka yi ba, wato ne?
Assalamu alaikum, sunana Suleiman Adamu, ina cikin waɗanda aka rufe mu layi na Airtel sakamakon wannan NIN number din da ake hadawa wanda ni ban samu nayi ba. Wannan abin ya kaddama min da asara sosai bisa ga business ina na siyar kasiyar. Ni daman ina da NIN din kuma na kokarin in ga yanda zan yi hada NIN din da number na har yanzu din da yi ba. Na gwada kwana biyu da suka wuce na samu suka bude min na awoyi kadan sannan kuma suka ƙara rufewa tun daga lokacin in nayi kokarin in hada zai yiwuwa. Wannan abin dai ga mun nan cikin wani hali, baka iya yin waya sai dai a maka waya, baka iya yin komai da waya, baka iya saduwa da iyalanka, baka iya ganin mutanen, baka iya yin hurdodinka na business. Abin nan kam gaskiya ya dan rirrike mutane sosai dan yawancin mutane suna complaining akan irin wayannan abubuwan duk layukan su an riga an rufe. Ni yanzu da tsakanin jiya shekaran jiya da jiya na hadu da mutane sun kai biyar wayanda suka complaining layin su.
Kun suna na Ramatu Haruna, wajen sati uku kenan da kulle min layi. A ran da aka fara kullewa, duk wanda na kira sai in ji switch off. Farkon ran da aka kulle ban san ashe suna so mun tabin kulle layin bane. Duk wanda zai zan kira baya shiga. Sai wa shiga yi kawai ina kira sai aka ce mun wai you are banned for menene from using this line. Saboda wai ai ban yi ni ba ko me ai. Wani ni din ma kanta ba ni da shi, ban san ma ya ake ba, ban san ma yanda zan yi, ban san ma yanda za a yi a mun ni din ba yanzu in samu. Layi na ya bude. To yanzu ina cikin sabon layi ima ba samu zan yi ba sai da wannan wayin din. Ko za ku gaya min yanda zan yi ki samu layi? Saboda wayata ni dai yanzu ka haka ta zama konko ba abin da nake da ita. In ba dai an kira ni ba, ba kiran nawa ma ba kowane lokaci ba. Rayuwa ba waya ai ba dadi.
Haka dai da wannan batu shirin matasa a duniyar gizo yayi duba akai, kuma dai wannan mataki ya biyo bayan umarnin gwamnatin tarayyar Najeriya ga kamfanonin sadarwa a kasar da su katsa layin duk wanda bai yi rajista ba da lambar shaidar sa ta zama dan kasa, bayan kawo ƙarshen wa'adin aikin tantance layuka na SIM NIM da ya kare a ranar 31 ga watan Maris. Injiniya Yakubu Kasim Yakubu, ƙwararre ne a harkar sadarwa, kana ma'aikaci da kamfanin sadarwa ta Airtel a Najeriya. Shirin ya zanta da shi game da muhimmancin daukar wannan mataki a wannan lokaci.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da azumi. Wannan abu yana da matukar muhimmanci musamman ga yadda ya zama dole kasa tunda abubuwa suna ta lalacewa, musamman tsaro ya gurbace a kasa kuma ana ta samun matsaloli da yawa. Muhimmancin shi yana da yawa, ba mu isa mu tantance muhimmancin shi ba, saboda zai taimaka wajen gane wane ne mutumin kirki, wane ne ba na kirki ba. Shin yadda ake hada layukan sadarwa da data bit na kamfanin na tsaro da kuma namban dan kasa, maimaci shine zai hada kowani wanda ya mallaki layi na sadarwa na kowani kamfani a kasar nan. Idan aka hada da namban dan kasa zai bada information, zai bada wato bayani, tantancen bayani akan wannan wanda ya mallaki layi na sadarwa da kuma namban shi na dan kasa, saboda so kamfanin sadarwa su samu bayanai akan shi ne wannan layin completely. Daman an zo za a yi register layi, akwai ana daukan biometric, shine wato bayanai da ya shafi mutum shi karan kanshi, biometric din za a dauki suna, za a dauki anguwa da sauransu. To amma sai aka samu ana bin baya, wasu suna iya zuwa musamman kamfanonin sadarwa saboda suna neman kuɗi su samu kawai su layukan su shigo kasuwa da yawa, wasu sai su bi kuma su sai layuka, sai a yi rijista da information da kowane da bayanai ko na wani irin mutum kawai sai a saka su a kasuwa. In ka zo mutumin da ba na kirki zai sai layi kawai akan titi zai amfani da shi. To amma layin, idan duk layin da aka haɗa shi da namban nan kasan mutum, ko ba wani wanda ya sai amfani da shi, shi ne wannan layin ko kuma an yi amfani da shi da sanin ka, to abin da yake faruwa kenan.
Sakamakon wannan umarni kuma bayanai da ke fitowa ya nuna cewa toshe layukan waya sama da miliyan 70 ne hakan ke nufi ne, musamman ma ganin muhimmancin harkokin sadarwa a wannan zamani.
Yawwa, to muhimmancin shine idan aka toshe layi ba za ka iya amfani da shi ka kira ba, ba za ka iya amfani da shi ka tura sakon ka ta kwana ba, ba za ka iya amfani da shi ka hau internet ko kai WhatsApp ko kai TikTok ko kai wannan ba, ba za ka iya amfani da shi kai internet banking. Kuma yanzu kin da duniya ya tafi, an mai da duniyar komai yana da sauki, daga wayan za ka iya tura kudi ko miliyan nawa ga gari dama da bankin ka ta baka dace tura kudi har kamar miliyan 10 za a iya tura maka kudi ba tare da ka saka kana kunshi da cikin garanka yanzu masu kasuwanci gaba daya suna amfani da layukan wayar su ne ba tare da sun je ko ina ba za ka iya da kana kunshi daga ɗakin ka su ce kaya daga China ko daga Saudi Arabia ko daga Dubai ko daga America ko daga Jamus idan baka je kai linkin layin ka ba wannan zai fawo ma mutane tarzaro sosai kasuwanci ba zai samu ba za a samu matsala na sadarwa saukin da aka samu na da yanzu ba za a ce dan wanka yana kunshi ba da lafiya a wani gari ko an yi ma wani rasuwa za ka iya kiran shi a waya kai mishi da aziya ba tare da ka tashi ka je wurin da yake ba to duk wannan saukin ba za a same shi ba to ya zama dole mutane su bi wannan doka su je su hada layukan su da lambar kasan su
haka daga karshe a matsayin ka na kwararre akan harkar sadarwa wanda irin hanya za a bi wajen ganin cewa an hada lambar mutum na dan kasa da kuma layin wayar shi na Airtel
akwai SSD code SSD code shine wannan wanda zaka danna star kamar na Mtn star 785 kamar namu star 121 star to duka wayannan lambobi an bada su ana fada a gidajen radio ana fada a gidajen TV ana kuma yawo a kasuwanni duk masu da layi idan ka ga masu da layi za su gaya maka ga abin da zaka danna wannan code din sai ka shiga ya baka ka samu kai linkin idan har kuma an riga an tashi layin ka to sai an kira wayannan sai an je maybe offices din dan shi barin inda ake wannan kulle layin da ake yi akwai stages akwai stages da ba za ka iya komai da shi ba in har yace stages da ba za ka iya kira ba to sai an kira back office sai an kira su wayannan wanda suke zama in customer care nan sun bude maka to fa'idan shi shine ya zama ka san menene nan banka ni nan maka shine wannan lambobi da ake bayarwa na nininsi wannan guda 10 din nan sai ka san code din da zaka danna na kowane operator kowanne akwai nasu kamar namu star 121 akwai star 785 da sauransu duka wayannan lambobin haka zaka bada su sai ka kai amfani da shi wurin yadda zaka yi kai linkin ka hada lambar layin ka na dan kasan ka da kuma lambar wayar ka yana da fa'ida sosai
to ma sauraro ne abinda shirin zai iya kawo muku kenan a wannan lokacin ku sake haduwa a shiri na gaba da yardan Allah yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta kashin Hausa na muryar Amurka Tamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri da salama
to gaishe ke Shamsiya ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace a yayin da muke ban kwana da watan azumin Ramadan a yau Lahadi muna roƙon Ubangiji Allah ya sa azumin da muka yi karbabbe ne sannan kuma da fatan za mu yi shagulgulan sallah lafiya Ubangiji ya nuna mana na shekaru aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lamana amen wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi fatan alkhairi zuwa gare kuma aikatan sashen Hausa a yau zan yi amfani da wannan damar wajen jan hankali a gare mu lura da yadda sallah ke gabatowa yana da kyau a yayin gudanar da shagulgulan sallah mu bar guje-guje akan ababen hawa kamar babura da motoci har ma da dawaki ka sani da a ce kana kwance a gadan asibiti ko yaranka ko wani naka gara a yi yawo a kafa na kwana biyu zuwa uku da fatan za mu kiyaye sako daga comrade kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak shi kuma Sani Muhammad Chundo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi cewa yayi salam VOA Hausa hakika ban kado shirin kai har-haren ta'addanci da wasu 'yan ta'adda ke shirin yi a yayin bukukuwan sallah da hukumar DSS ta yi abin ayaba ne ya Allah ka yi tsari tsakanin nagari da mugu amin summa amen wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa shirin da kungiyar kwadakon Najeriya NLC ke yi na shiga yajin aikin gargadi na kwana uku domin marawa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU baya hakan yayi daidai domin a gaskiya gwamnatin Najeriya tana rikon sakai na kashi akan harkar ilimi wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi ina taya al'ummar duniya murnar zagayowar ranar kalkala dariya ta duniya da fatan Allah ya ba kowa dalilin kalkala dariya ganin cewa murna da farin ciki sune ke kawo hakan sako daga Sani mai langelange ya wuri shi kuma Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers cewa yayi ina kira ga ƴan uwana matasa masu jini a jika da cewa ranar sallah ba rana ce ta aikata ayyukan asha ba ko sharholiya ko neman mata rana ce ta farin ciki da ziyarce-ziyarcen gidajen ƴan uwa da dangi da fatan Allah ya sa mu yi bukukuwan sallah cikin tsaro da aminci
ta a gaishe ki yanzu kuma masu saurare lokaci ne na sauraron falalar azumi albarkacin wata mai tsarki na Ramadan
ni ne Isma'ila Sule mai wazi a nan birnin Gwanne. Azumin Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai da ginshiƙai na addinin mu na Musulunci. Kuma abin ne wanda Allah ya farlanta mu musulmi wanda yake idan yana da lahiya azwata ya tarda shi to wajibi ne a zunce shi. Allah na cewa shahru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum shahra falyasum. Wata Ramadana wata ne da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin shi, shiriya ne, rahama ne ga mutane. Wanda ya halarci watan nan yana lahiya law ba da uzurin komai a zunce shi. Za a zumta shi ainihin bin umarni ne da Allah ya bada. Wato sallar tawihi da tahajjudi nafila ce wanda in san samu ne yin su gida yafi falala. Babu laihi idan an hadu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komai. Amma tunda akwai annoba da Allah ta'ala jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita wanda muna fatan Allah ta'ala yayi mu. To babu laihi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a kaurace ma a haduwa. To abin da mai kyau musulmi su kaurace ma wannan su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibada su, a'a tsoro ne da ake kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an hadu akwai yuwa a kamu. To da haka sai musulmi su zama masu fahimta, masu ganuwa, masu dogon nazari su kaurace ma waɗannan abubuwa. Shi azumi makaranta ce, abinda ake so mutum ya koya auyin da yake dauka yana mai da'a ga Allah na baya ci baya sha baya saduwa in mai aure ne. To ya dauki darasi a cikin wannan na sauran dokokin Allah ta'ala ya kiyaye su domin ya kara mashi tsoron Allah, shine daman amfanin azumi.
To da fatan an amfana, ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin in siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin.
To masu sauraro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar, inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Pelosi ta faɗa wa Zelensky cewa sun kai ziyarar ne da nufin godewa Ukraine saboda fafutukar da ƙasar ke yi ta neman 'yanci da kuma jaddada ci gaban goyon bayan Amurka har sai an kawo ƙarshen yaƙin. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a Ukraine a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya, a cewar rundunar sojojin Ukraine. Wata da ta shaida lamarin ta faɗa wa gidan talabijin din CNN cewa ta ga wani jirgin yaki yana shawagi a birnin da ke kudancin kasar. Ta ce an ji fashewar bama bamai jan kadan bayan da ƙararrawar na'urar gargadin hari ta sama ta kada a fadin birnin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargadin cewa kasarsa za ta iya daukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyar ta idan aka yi mata barazana, yayin da ya jinjinawa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a Pyongyang, babban birnin kasar, a makon da ya gabata. Kim ya bayyana tabbacin ci gaba da bunkasa sojojinsa da makaman nukiliya ta yadda za su iya zama cikin shirin kota kwana su kuma dakile duk wani mummunan yunkuri da barazana, ciki har da karuwar barazanar nukiliya daga abokan gaba idan ta kama, a cewar kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA a jiya Asabar. A jiya Asabar, rundunar sojojin Isra'ila ta faɗi cewa ta kama wasu Falasɗinawa mahara da ake zargi sun harba wani mai gadi har lahira a kofar shiga wasu rukunin gidajen Yahudawa dake yankin yamma da kogin Jordan. Tsara mutanen ya biyo bayan wani samame da aka gudanar jim kadan bayan harin da aka kai a yammacin Juma'a. Sojojin Isra'ila da dakaru na musamman da kuma 'yan sandan bakin iyaka su ne suka tsara mutanen da ake zargi, suka kuma kwace makamai daga hannunsu wanda aka ce an kama su ne a ƙauyen Karawat Bani Hassan.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.